Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Litinin 24 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda aka gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya a Najeriya. Sannan a yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata hukumomin ƙasashe masu tasowa su ɗauka, musamman na Afirka, wajen ganin an daƙile yaduwar cutar coronavirus, yayin da hukumar lafiya ta duniya ke cewa cutar na barazanar yaduwa zuwa wasu sassan duniya. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni.
Jama'a assalamu alaikum. Sabon rikicin da ya barke a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a Kamaru ya tilasta wa mutum sama da 70 galibin su mata da yara yima mafaka a wani gidan marayu. Yawancin su na fama da rashin lafiya da zazzaban cizon sauro da kuma karancin abinci mai gina jiki. Wasu kuma na ta fama da raunuka daga fadan da ake yi tsakanin sojojin gwamnati da na mayakan ƴan tawayen. Comfort Fini, yar shekara 23, wacce kuma ke da 'ya'ya biyu, ta ce ta tsere daga Mencim lokacin da maza masu sanye da kayan soja suka kone gidaje 32 a ƙauyen su.
I'm from Fang. We're just living in the village. Some people just come and burn our village. So we run and go to the bush, the forest.
Na fito ne daga ƙauyen Fang. Muna zaune ne a ƙauyen. Wasu mutane kawai suka zo suka kone ƙauyen mu, don haka muka gudu muka shiga daji. Har can cikin daji mun yi makonni biyu a cikin daji kafin muka fito. Adadin waɗanda suka mutu a Italiya daga ɓarkewar cutar coronavirus ya kai mutum 7, yayin da fiye da mutum 20 ne aka tabbatar ke ɗauke da cutar. An hana shige da fice a aƙalla garuruwa 10 na arewacin ƙasar, kuma sojoji na ƙoƙarin tabbatar da cewa babu wanda ya shiga, yayin da garuruwan suka kasance a kulle. Hukumomin Italiya nan suna ta yunkurin aiki ba tare da ba dare ba da rana don sanya matakan daƙile yaduwar cutar ta coronavirus. Shugaban sashen tsaron farar hula na Italiya, Andrea Borelli, ya ce hukumomi sun yi mamakin yadda cutar ta ke saurin yaduwa.
Abbiamo la disponibilità di diverse migliaia di posti in tutto.
Borelli says thousands of beds are available throughout the national territory.
Borelli ya ce akwai dubban gidaje a duk faɗin ƙasar, sannan an samar da barikin sojoji da otal da dama. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin Indiya da suka hada da jiragen masu saukar angulu da sauransu. An yi kiyasan kudaden makaman za su kai dala biliyan 3. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne yayin da ake tarban shi a birnin Ahmedabad, inda tare mutane sama da 100,000 suka hallara don su saurari jawabinsa da na Prime Minister Narendra Modi na India. Kafin ziyarar Trump ya ce sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu ba za ta kasance cikin dalilin wannan tafiya ba. Amma a cikin jawabin nasa ya alƙawarin cewa ƙasashen biyu za su kulla ɗaya daga cikin manyan yarjejeniyoyin kasuwanci mafiya mahimmanci. Ya kuma ce yana sa ran shi da Modi za su iya cimma kyakkyawar yarjejeniya za ta amfani ɓangarorin biyu. A yau Litinin, dubban fitattun mutane da suka hada da 'yan wasa da iyalai sun taru a Cibiyar Staples Center da ke birnin Los Angeles a nan Amurka domin girmama shahararren ɗan wasan ƙwallon kwando Kobe Bryant, wanda ya rasu. A watan da ya gabata, Kobe ya rasu bayan wani hadarin jirgi mai saukar angulu da ya rutsa da shi da 'yarsa tare da wani mutum 7 da ke cikin jirgin. Taron, wanda aka yi wa lakabi da girmama rayuwar Kobe da Gianni Bryant, An gudanar da shi ne a filin wasa da Kobe ya kwashe kusan shekara 20 yana burge magoya bayan sa a lokacin yana bugawa kungiyar Los Angeles Lakers. Fitattun ƴan wasan kungiyar ta Lakers irin su Magic Johnson sun halarci taron sannan fitaccen mai shirye fulafine Spike Lee da mawaki Snoop Dogg su ma sun samu halartar taron.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya an gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya ga kasar musamman ma arewa maso gabas wanda take fama da mayakan kungiyar Boko Haram. Addu'o'in da tsohon shugaban Najeriya General Yakubu Gawan ya jagoranta sun gudana ne a majami'ar cocin LCC da ke Yalwa Kagadama a garin Bauchi. Ga rahoton da wakilin mu Abdulwahab Muhammad ya aika mana daga Bauchi.
Jagoran addu'ar zaman lafiya wa ƙasa Janar Yakubu Gawan yace an taru a majami'ar Kokin LCC jihar Bauchi shiyar arewa maso gabas a matsayin mabiya addinin Yesu Almasihu domin yin addu'a wa ƙasa a samu zaman lafiya. A nasa jawabin mai masaukin baki gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad Gawran Bauchi ya ba da wannan yunkuri da mabiya addinin Kiristan suka yi domin roƙon Allah ya baiwa ƙasa zaman lafiya musamman shiyar arewa maso gabas inda yace jihar Bauchi ita ce kofar shiga da fita da ta haɗe arewa maso gabas da sauran jihohin da ake makwabtaka da su. A gefe guda kuma an yabawa umarnin da gwamnatocin jihohin Borno da Yobe suka bayar da ke faɗakar da al'ummar musulmi kan yau Litinin a yi azumi domin neman zaman lafiya. Ga abin da wani liman ya shaida mini kan wannan bukata.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Imam Sa'id Alhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a. Kullum umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani akan mummunan aiki abu ne da Allah ya umarni da a yi. Wannan kira da gwamnatocin wannan shiya suka yi na cewa dukkanin ƴan uwa musulmai a duk inda suke a faɗin duniya nan ko wanda sako ya iske musu su azumci wannan rana da kuma koyin wani aiki na ibada da niyyar Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a wannan shiya da kuma Najeriya da kuma dukkanin kasashe na da ake samun tashin-tashina da kuma tashin hankali abu ne mai kyau. Cewa a yi azumi, Ubangiji ya ce mutanen kirki masu imani na gaskiya su ne wadda idan musiba ya same su cewa suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mu ga Allah muke kuma gare shi za mu koma, ba mu da ƙarfi sai na Allah, ba mu da dabara duka sai ga Allah. To mun maida al'amuran mu ga Allah, Allah ya mana maganin wannan al'amari da izinin Allah da yardan Allah kuma Allah zai maganin al'amarin.
Abdulwahab Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, yau muna so ku kira domin ku bayyana ra'ayinku akan waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata hukumomin ƙasashe masu tasowa su ɗauka musamman na Afirka wajen ganin an daƙile yaduwar cutar coronavirus, yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke cewa cutar na barazanar yaduwa zuwa sassan duniya. Amma kafin nan mu shakata da wannan waƙar.
Ya, yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
To a Hafiz baban ne, barka da lafiya.
Yawa barka ka je, ina gajiya.
Lafiya, sunana Mursala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Mursala, muna jin ka.
To a Hafiz, na farko muna ƙara godiya da yaba ma shugaban wannan sashi na Hausa Duba da ya kawo ziyara ka nan Kaduna. Ko kuma ce Najeriya gaba ɗaya yana ta ganawa da kafafen yaɗa labarai. Ubangiji Allah ya sa abin da muka roka na dinga haɗa shirye-shiryen ku kai tsaye da tashoshin nan na FM, muna fata haka zai yi
tsaro. Mun gode yawa.
Tauduyin mu shine cewa na wurin ra'ayi shine cewa muna ƙara kira ga su.
To mun sami kira daga jihar Bauchi, afwan ina jin Murtala Murtala. Yanzu kuma mun sami wani kira daga jihar Bauchi, waye akan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam, daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Garba Imam, muna jin ka.
To alhamdulillah, farko dai ra'ayi na shine kowa da kowa ya dage da addu'a Allah ya kare mu daga wannan cuta. Sannan kuma masu kula da tashashen jiragen sama, yana da cewa duk wanda zai shigo kasar nan a saka likitoci a wannan filayen jirgin sama su riga kula da duk wanda zai shigo da duk wanda zai fita. Daga ƙarshe muna fata Allah ya kare ƙasarmu. Akwai wani mai sauraron ku Nuru Yarima harkan kafin madaki a Anguwar Badau, yana muku fatan alkhairi, ku tashi lafiya.
To mun gode Ayuba Garba Imam, kafin madaki daga jihar Bauchi. Yanzu kuma za mu sake komawa jihar Kaduna, waye akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Assalamu alaikum assalamu warahmatullahi dawa
miki magana. Ai baban barka da yammaci.
Yawa barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To gaskiya kafin na mika nawa abin da ina yin godiya, ina jinjina ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka.
To
Malam Ali Mustafa Sakkwato, na ziyarta ta a shago na a nan kasuwar kawo. Gaskiya na ji daɗin wannan ziyara sosai, Allah ya saka mai da alkhairi. Kamar yadda muka rako shi ya fado ya zo ya hayo jirgi, Allah subhanahu wataala ya kawo su gida lafiya.
To amma mun gode.
Gaskiya mun na ji daɗi sosai kwarai da gaske, kuma Allah ya saka mai da alkhairi.
To me za ka ce akan maudu'in mu?
To alhamdulillah, Allah ya kiyaye mu irin wannan cututtuka dai. Fatan dai da muke da addu'a Allah ya raba mu da shi, Allah ya kare mu. Karshe ne muke fata abin da ma fata alkhairi.
To mun gode Alhaji Musa Ngaro daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger, waye akan layi?
Ibrahim da yanke hula a garin Mai Gode a Shamba.
To Ibrahim, muna jin ka.
To ni ra'ayina a yau, a gaskiya dukkan mafi yawanci cututtukan da suke faruwa a doron duniya ba abin da ke jawo mana su sai manyan kaba'irori da ake aikatawa a doron kasa.
To
saboda gaskiya idan ba an koma ainihin an samu rayuwa a daina manyan kaba'irori ba, to cututtuka ba za mu fasa ganin su ba a kowane lokaci. Don saboda haka ina kira ga al'umma a kowane lokaci a sabin tsoron Allah a gaba, kamar zubar da jinin nan haka zinace-zinace alfashar da take faruwa a doron kasa, shi ne kawai abin da za a daina a samu sauki.
To Malam Ibrahim, na ce ba ina tambaya, ka san cututtukan da suke yaduwa musamman kamar wannan, ana alakanta ta da irin cin wasu abubuwa kamar na daji haka ko jemagini da sauransu, baka ganin ba za a ce irin abubuwan laifukan da mutane suke aikatawa ne janyo wannan ba?
To gaskiya mafi yawanci ciwa na abubuwan da ake ciyeke a Afirka na munan ba ka samu irin waɗannan, sai dai su can ƙasashen da yake abincinsu ne, to su ne suke ci a kan wannan ɓangaren. Amma munan gaskiya babu irin wannan, sai da yake a al'umma kenan.
To kana jin mu Ibrahim?
Ina jin ku.
To godiya muke kwarai da gaske. To yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
Sadiya ce daga Kaduna.
To Sadiya, menene ra'ayinki? Hello?
Wurin kokon mu a ba likitoci kuɗi.
Muna jin ki Sadiya. Hello Sadiya, kina jin mu?
Eh, saboda a kare haƙƙin lafiyar mu.
To To mun gode Sadiya daga jihar Kaduna, yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi. Waye akan layi?
Kai sai ta da malam mai zanen hula gullar jihar Bauchi.
To malam muna jinka.
To gaskiya abin da mafita a gare mu kawai addu'a. Allah shine zai iya kare mu, muka kuma mu gyara halayen mu koma ga Allah. In ko muka bisan zuciya to ba ci rai a gaban ka, haka ne mu gudo kokin Allah, kuma mu rika addu'a Allah ya kare mu dukkan wani abin da ya zama ba mu san sa bai sami ban Allah, din da mun gudo kai Allah kuma muka roki ya amince.
To mun gode malam mai zanen hula daga jihar Bauchi, yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kebbi. Waye akan layi?
Daga jihar Jigawa.
Okay Jigawa, to muna jinka.
To kana magana da Yusuf Babangaje mai trader ringin.
To muna jinka Babangaje.
Maulidi.
Yau muna magana ne akan waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata hukumomin ƙasashe masu tasowa su dauka, musamman na Afirka, wajen ganin an daƙile yaduwar cutar coronavirus. Yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke cewa cutar na barazanar yaduwa zuwa sassan duniya.
Eto gaskiya hakan yana da kyau, kuma ni shawara ta ga sauran kasashe masu tasowa kamata ya kafa tannan mutanen da suke mu'amala da zuwa kasashen China inda tsanin tabbala ke kasance an dakata da zuwa waɗannan kasashe kafin ainihin a shawo kan cutar ainihin inda ta samu bullo. Dukkanin kuma mutanen da ainihin aka san sun kamu da waɗannan cuta, to dama a cigaba da cebe su dinnan, kar a bar su ma su ke shigowa kasashen da ainihin wato wannan cuta ba ta bari ba. To ina ganin wannan hanya ita ce ya kamata sauran tsakanin mutanen su bi. Daga Yusuf Babangaje mai trader ne da
aka ce. Mun gode Yusuf Babangaje mai trader daga jihar Jigawa, yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna. Waye akan layi?
Salamu alaikum, barka da aiki baban ni.
Yawa barka yake zai ina gajiya.
Hajiya Gambo Mamman Gusau murya talaka.
To Hajiya Gambo muna jinki.
Yawa to kaga yanzu kamar mu nan Afirka can ma da suka riga sun manyan kasashe ne
da suka ci gaba
abubuwa na zamani sosai, bare mu Afirka in ka shigo an shiga uku. To ina ba gwamnatin mu shawara a daurara masu shigowa, a tabbatar da cewa idan mutum ya shigo daga irin waɗannan kasashen a keɓe shi, a samu sati biyu tukuna a tabbatar lafiyar shi kasa alausan na abin shi ya shigo. In ba haka ba, kasar nan in ya shigo mana ya mun shiga uku, wannan ga wancan ga Boko Haram ga wannan ga Lasa, an ya shigo Najeriya kuma sai gyaran Allah. Gwamnati ta ƙara miƙewa a siyo kayayyakin aiki, ba wai magana suna ta maganar siyo kansu motoci ba, aje a cire kuɗin nan, aje a siyo kayan aiki a tare cutar nan kafin ya shigo mana.
To mun gode Hajiya Gambo daga jihar Kaduna, yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba. Waye akan layi? Hello.
Baba.
Hello, kana jin mu?
Ina ji.
To muna jin ka. Ya sunan malamin?
Samuel.
To Samuel, muna jin ka, kamar layin naka ba shi da kyau.
Na wa shaura ba?
Eh.
Amma da hankali da yan kasuwa wanda suke cewa ai yanzu idan hana su shiga kasar India kasuwan su zai fadi. Amma da hankali wuri yan kasuwa duk wasu za su je a gore ba, ba su je su kawo duk gamuwan su kayan su na sosar, amma da wani su rayukan mutane ba. Ni dai amma da hankali da yan kasuwa na duk yan kasuwa su riga su kawo mana gamuwa a cikin kasar mu Nijira nan. Amma da hankali da su.
To godiya muke Samuel daga jihar Taraba.
Salamu alaikum.
To wa alaikum salam, waye ne daga jihar Yobe?
Dawa, kuna tare da shugaba Abubuwan Zam daga Damaturu jihar Yobe.
To muna jin ka.
Wato ni na ra'ayi ga wannan cuta ta wannan annoba da Allah kawo mana. Na ra'ayi matakin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta dauka, waɗannan dai 'yan kasuwa da suke kaiwa da kawowa zuwa kasar China din nan, ya kamata
hukumar Najeriya ta sa musu ido kwarai da gaske. Ni so samu ma'ana wa ra'ayin a tsayi da su daga yin safara tsakanin China zuwa Najeriya. Ai hakuri wata sai wata biyu kaga abin da Allah zai. Amma ban ba ka ban ne za su je su dawo inda ba wani guri aka samu. Aka kidi Musa Airport wanda kamar dai na wucin gadi za su yi sati biyu sati uku a tantance lafiyar su. Sannan a sake su su shigo cikin jama'a ban na gaskiya akwai matsala. To amma dai Allah ya kiyaye ku da shi lafiya.
To
da bugun zan kaso da mutum.
To amin dan kasuwar da Maturu yanzu kuma mun sami kira daga jihar Sokoto waye akan layi
Abdulrahman ne Muhammad da
to Abdulrahman muna jin ka naga kamar mun rasa Abdulrahman to har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to mun samu kira daga jihar Taraba waye akan layi
suna na Haji Lasno daga Taraba
to yawa muna jin ka menene ra'ayinka
Voice America don Allah ina roƙon ku ne game da zancen Boko Haram
to yau dai muna magana ne akan cutar coronavirus musamman yanda kasashe masu tasowa za su magance to muna jin ka muna jin ka
takanin goza da madagali da akwai inda ana kira wagalawan Boko Haram suna zuwa wurin kullum kuma ga sojoji a wurin sojoji wurin suna gaya mu akan cewa ba su zo su yi fada da su ba ko su zo su kashe mutanen kauye mu wai ba sa damu shine muna ina son ku da damu na don Allah a nema mana wurin sojoji ko kuma ba mu sojoji da ina zama a waganan a wagalawan shi don Allah don ina roƙe ku saboda kada kada zama mutanen mu wurin
to shikenan da fatan hukumomin da kai kira gare su sun ji wannan sako madalla da haka muka kawo karshen daukar wayoyin ku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ma nan yana cewa karfe 3 na yamma da minti 53 to madalla yanzu sai labaran wasanni a takeice daga Washington DC
wasanni a takaice
hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta tabbatar da jadawalin fafa da gasar kwallon kafa ta cin kofin ɗan wasan cikin gida ta kasashen nahiyar ta Afirka wannan shekara a karkashin jadawalin kasar Kamaru da za ta karbi bakuncin gasar za ta soma fafutukar lashe gasar karon farko tare da fafatawa da kasar Zimbabwe a ranar 4 ga watan Afrilu kasar Morocco da yanzu haka ke rike da kofin ita ko za ta soma yakin kare kambin nata ne a ranar 6 ga watan na Afrilu inda za ta kara da Togo kafin ta fuskanci Rwanda da Uganda a rukunin C kasashe 16 ne za su fafata gasar ta bana da suka hada da Kamaru da Zimbabwe Mali da Burkina Faso a rukunin A sai Libya Niger Congo Brazzaville da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a rukunin B rukunin C yana da Morocco Togo Rwanda da Uganda yayin da rukunin D ya kunshi kasashen Zambia da Tanzania da Guinea da kuma Namibia gasar ta kunshi yan wasan kasashe ne dake taka leda kawai a cikin kasashen su na haihuwa tsohon babban sakataren hukumar kwallon nahiyar Afirka Amr Fahmi ya rasu a jiya Lahadi yana da shekaru 37 a duniya Fahmi ya rasu ne bayan ya kwashe tsawon shekaru 2 yana fama da cutar kansa marigayin dan kasar Masar ya yi aiki a matsayin babban sakataren hukumar ta CAF tsakanin Nuwamban shekara ta 2017 zuwa Afrilun shekara ta 2019 sa'ad da aka sauke shi daga mukamin sa ba tare da wani bayani ba to sai dai a watan Disamban da ya wuce Fahmi ya bayyana kudurinsa na tsayawa takarar shugabancin hukumar ta CAF a zaben da za a gudanar a shekara ta 2021 mai zuwa hukumar ta CAF ta fitar da sanarwa tana mai bayyana rasuwarsa a zaman babban rashi inda kuma ta jajantawa iyalansa fargabar yaduwar cutar coronavirus na ci gaba da shafar sha'anin wasanni a fadin duniya musamman a kasar Italiya inda aka sami rahoton mutuwar mutane 4 sakamakon cutar yanzu haka ana hasashen kungiyar Inter Milan ta kasar ta Italiya za ta buga wasan ta na cikin gida na gasar League ta Europa a zagayen kungiyoyi 32 da kungiyar Ludogorets ba tare da 'yan kallo ba Inter din na daga cikin kungiyoyi na gasar Serie A da suka dage buga wasanni a karshen mako sakamakon fargabar cutar ana sa ran jami'ai a kasar za su gudanar da wani taro a yau Litinin domin tattaunawa da kuma yin matsaya akan lamarin da kuma shata lokutan wasanni A fagen wasan dan biyu kuwa jami'in kasuwancin Anthony Joshua E.D. Han ya ce zai iya kokarin sa ya hada gwabzawa tsakanin Joshua da Tyson Fury domin kowa na bukace da haka. Gwarazan biyu na damben duniya ajin masu nauyi su ne ke rike da dukkan kambin gasannin damben duniya bayan da Fury mai shekaru 31 ya yi nasarar doke Deontay Wilder dan shekaru 34 a jiya Lahadi inda ya lashe kambin dambe na WBC. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Madalla a gaida Hadiza a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takeice.
Sabon rikicin da ya barke a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a Kamaru ya tilastawa mutum sama da 70 galibin su mata da yara neman mafaka a wani gidan marayu. Yawancin su na fama da rashin lafiya da zazzabin cizon sauro da kuma karancin abinci mai gina jiki. Wasu kuma na ta fama da raunuka daga fadan da ake yi tsakanin sojojin gwamnati da na mayakan ƴan tawayen. Comfort Fini ɗan shekara 23 wacce kuma ke da ƴaƴa biyu ta ce ta tsere daga Mencin lokacin da maza masu sanye da kayan soja suka kona gidaje 32 a ƙauyen su. Adadin waɗanda suka mutu a Italiya daga ɓarkewar cutar coronavirus ya kai mutum 7 yayin da fiye da mutum 20 ne aka tabbatar ke ɗauke da cutar. An hana shige da fice a akalla garuruwa 10 na arewacin ƙasar kuma sojojin na kokarin tabbatar da cewa babu wanda ya shiga yayin da garuruwan suka kasance a kulle. Hukumomin Italian suna ta yunkurin aiki ba dare ba rana don su sanya matakan dakile yaduwar cutar ta coronavirus. A yau Litinin shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta sanya hannu kan yarjejeniyar sayar da makamai ga sojojin India da suka hada da jirage masu saukar angulu da sauransu. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne yayin da aka tarbe shi a birnin Ahmedabad inda tare mutane sama da 100,000 suka hallara.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lagos Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau Boytik Zanga-Zanga ni Muhammad Hafiz Baballa da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.